This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ana iya jin mu a tasoshin radio amfani sarauniya fara'a Nomad da Lord da Niya dukansu a jamhuriyar Niger. Sai kuma hanyar sadarwa wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Salu Garba ne tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan safiya. Amma kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanun labarai.
Babban hafsan hafsoshin Amurka ya faɗa ji Alhamis cewa Amurka tana nazarin bude ƙarin sansanonin horaswa da bada shawarwari ga sojojin Iraki a sassan ƙasar daban-daban. Ita kuma hukumar ta so sun bada lamuni na duniya IMF ya bada rahoton cewa ba a samu wani ci gaba a shawarwari da ake tsakanin ƙasar Girka da masu bata bashi a ƙasashen Turai. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta kira ga jama'ar Ukraine su sauya salon neman ganin an yi sauye-sauye su kasance masu jagoran neman ganin an kawo canji.
To yau ce take ranar yaƙi da bautar da yara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe, muna da rahoto. Biyo bayan tarukan hafsan hafsoshin da shugabannin kasashen gabar tafkin Chadi da aka yi a Abuja a ina ka kwana, muna da bayani. Kamar yadda muka saba kowace Juma'a, Juma'a Ali za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki. Amma fadi waɗannan sai bayan kun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban hafsan hafsoshin Amurka General Martin Dempsey ya faɗa ji Alhamis cewa Amurka tana nazarin bude ƙarin sansanonin horaswa da bada shawarwari ga sojojin Iraki a sassan ƙasar Iraki daban-daban a daidai lokacin da take shirin bude sabon irin wannan sansani a lardin Anbar, inda za ta girke sojojin Amurka 450. General Dempsey ya ce nazarin wasu wurare banda sabo da ke wuri da ake kira Takaddum kusa da Ramadi, babban helikwatar lardin Anbar din da mayakan sakan ISIS suka kama cikin watan jiya, yana daga cikin tabbatar da Amurka ta shirya sosai. Babban hafsan ya ce baya jin Amurka za ta bude wani sansani baya ga wannan sabo a lardin na Anbar, sai dai ya ce sai ta yi a bude wani ta kan hanyar zuwa fadar kasar Bagadaza daga arewaci ta hanyar zuwa Mosul, birni na biyu da mayakan sakan suka kama a shekara ɗaya yanzu. Amurka tana shirin tura ƙarin sojoji cikin mako 6-8 masu zuwa a wani yunkuri na ƙarfafa ƙarfi da gwiwar sojojin ƙasa na Iraki. Tun cikin watan Satumban bara, rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci ta kai hare-hare da jiragen yaƙi sau 4,400 kan muradun ƙungiyar ISIS a Iraki da Siriya. Amma shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka ba za ta tura sojojinta na ƙasa su fafata da mayakan sa kan na ISIS ba.
Asusun ba da lamuni na duniya wato IMF ya ba da rahoton cewa ba a sami wani ci gaba ba a shawarwari da ake yi tsakanin ƙasar Girka da masu ba da bashi na ƙasashen Turai ba. Cimma yarjejeniyar ne zai sa su ba ta ƙarin wasu kuɗaɗe kamar kimanin dala miliyan 8.2 ƙarƙashin shirin ceto tattalin arzikin ƙasar gabanin 30 ga wannan watan, wadin da aka gindiya mata. Kakakin asusun ya faɗa JL Alhamis cewa har yanzu akwai manyan bambance-bambance tsakaninsu a wasu mahimman sassa. Kakakin ya yi magana ne a sa'o'i bayan da Prime Minister Girka Alex Tsipras ya gana da shugabannin ƙasashen Jamus da Faransa, ƙasashe biyu da suka fi ba da gudunmawa na shirin ceto hukumomin Girka sun gana ne a birnin Brussels. Shugabar Jamus Angela Merkel daga bisani ta gaya wa manema labarai cewa akwai mahimmancin a maida hankali kan lokaci. Ta ƙara da cewa ta lura Girka tana nuna sabon zummar ƙulla yarjejeniya da asusun IMF da tarayyar Turai da kuma babban bankin Turai domin kaucewa kasa biyan basussukan da suke kanta. Masu baiwa Girka bashin suna son ganin ƙasar ta ƙudiri aniyar ɗaukar matakan sauye-sauye ta fuskar tattalin arziki kafin a sake bata wani rukuni na kuɗaɗen da nufin ceto tattalin arzikin ƙasar. amma zuwa yanzu dai hukumomin kasar a Athens suna bujirewa daukan karin matakan tsoke bakin aljihu kamar yadda kasashen Turai suka bukata kafin a bata wasu kudaden.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta yi kira ga jama'ar kasar Ukraine su sauya salon neman ganin an yi sauye-sauye a kasar zuwa mutane da suke aiki tukuru wajen ganin an kawo sauye-sauyen. Ta take magana ga gungun mutane a cibiyar al'adu da ake kira October Palace da Turanci da ke kiyar babban birnin kasar jiya Alhamis. Madam Powers ta bayyana goyon bayan Amurka ga gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ke fafutukar ganin an samu sauye-sauye a kasar. Ta ce ko da shike an samu yar ci gaba duk da haka tace har yanzu da sauran aiki. Tace tilas ne fa jama'ar kasar su ci gaba da magana domin tabbatar da cewa shugabannin su suna ci gaba da rike amanar da aka danka musu. Mataki da tace yana barazana ga shugabanni ƴan kama karya kamar shugaban Russia Vladimir Putin, mutumin da tace yana son ya yi zagon kasa ga kokarin da jama'ar kasar Ukraine suke yi. Jakadiyar Power tana daga cikin manyan jami'ai masu sukar lamirin kasar Russia gwamnatin shugaba Obama saboda kasancewar Russia wacce ake zargin tana iza wutar rikici da ake yi a gabashin Ukraine.
To kada dai a manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka. Kasashen Switzerland da Austria sun faɗa ji alamin cewa suna gudanar da bincike domin tantance ko an tafka satar bayanai ta internet domin sanin bayanai ga shawarwari da manyan kasashen duniya shida suke yi da Iran kan shirin nukiliyar kasar. Ofishin Attorney General na Switzerland da ke Bern ya ce masu bincike da suka gudanar da bincike a wani gida ranar 12 ga watan Mayu sun kwace wata kwamfuta da takardanta da ake sarrafa na'urar. Hukumomin sun ce suna neman wata na'ura da aka yi amfani da ita wajen satar sauraron shawarwarin da aka gudanar a wasu otel-otel daban-daban a Switzerland, Austria da kuma Jamus. Haka ita ma kasar Austria ta ce tana gudanar da bincike domin tantance ko an saci hanyar sauraron shawarwarin. Hukumomi a Switzerland sun ce an fara gudanar da bincike kan zargin karya dokoki kan waɗansu mutane da ba a bayyana sunayensu ba a kan zargin leƙen asiri na dalilan siyasa. Isra'ila tana matukar adawa da yarjejeniya da Iran take kokarin ta kulla da kasashen Amurka da China da Russia da Burtaniya da Faransa da Jamus nan da 30 ga wannan watan. Amma ta karyata cewa tana da hannu a zargin leƙen asirin da ake bincike.
Wani alkali a jihar Ohio da ke tsakiya maso yammacin Amurka jiya Alhamis ya yanke hukunci cewa akwai shaidar da za ta sa a tuhumi wasu ƴan sanda biyu farar fata dangane da harbe wani yaro baƙar fata ɗan shekaru 12 da haihuwa a watan Nuwamban bara. Yanzu ya rage ga gungun mutanen nan masu taya alkali yanke hukunci da ake kira grand jury da Turanci su yanke shawara ko za a tuhumi waɗannan ƴan sanda. Ana iya tuhumar ɗan sanda Timothy Loman wanda ya harba bindigar da laifin kisan kai da kuma rashin gudanar da aikinsa kamar yadda doka ta tanadar. Abokin aikinsa Frank Garmack shi ma yana iya fuskantar zargin kisan kai da halin koyin kula da kuma rashin gudanar da aikinsa bisa doka.
To labarin duniya kenan kuka saurara. Yau ce ranar yaƙi da bautar da yara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wayar da kawunan jama'a musamman iyaye ga rahoton Babangida Jibrin.
Bayanan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar dai ya nuna cewa miliyoyin yara maza da mata ne ake tilastawa ayyukan ƙarfi ko bauta wani lokaci ma har da karuwanci ko hada-hadan muggan ƙwayoyi domin samun kuɗaɗen gudanar da harkokinsu da na iyayensu. Abinda kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya saba dokokin ƙasa da ƙasa. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka rattaba hannu a wannan doka da ke ba da kariya ga ƙananan yara a duk inda suke, tare da tabbatar da ba su ilimi da lafiya da kuma yanayi na walwala. Kamar yadda na gani a wata makaranta da na ziyarta inda na ga yaran na karatu babu kama hannun yaro.
Y-A-M, yam, P-E-N, pen, R-A-T, rat, B.
To sai dai ba haka yake ba ga wata yarinya da ke gudanar da aikin aikatau a wani gida da nazanta da ita ko da yake dai yarinyar ta sheda mani cewa ita ma tana zuwa makaranta da zarar ta kammala aikin sai dai ta ce tana zuwa makarantar gwamnati ne dake nuna alamun rashin galihu idan aka kutanta da sauran yaran gidan dake zuwa makarantar kudi
ina makaranta aji hudu
me kuke so gwamnati ta yi muku
muna so ta taimaka mana da abin da muke bukata kamar kujeru da kayan aiki da littattafai dan muna so sa'a
idan aka yi muku haka za ku ƙara kokari
za mu ƙara kokari
sau da yawa dai ana daura laifin halin da yara kanana ke samun kansu a ciki ne akan iyaye maza da walau halin yau ko kuma sakaci yasa suke yin watsi da nauyin iyalan su kamar yadda wani magidanci Malam Muhammad Ibrahim ya tabbatar mani
to a gaskiya mu magidanta masu iyaye rashin kula yake kawo wannan sabili da uban yaro ka fita gida to uwa tana iya dora ma danka talla ko yarka ta tafi ta yi mata talla kafin ka dawo an gama wannan talla an aje komai ba za ka san komai ba
ko menene matsalar da ke jefa yara cikin matsalolin da sukan samu kansu dai fatan wannan rana da majalisar dinkin duniya ta ware shine yin kaimi ga gwamnatoci da kungiyoyi na sa kai da iyaye na taimakawa yara fita daga halin da suka samu kansu a ciki na ayyukan karfi ko kuma bauta da ke jefa su cikin wani hali na tsaka mai wuya lamarin da ke barazana ga rayuwansu a nan gaba masu iya magana da yana cewa yara manyan gobe baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos a Nigeria
kin yara annanana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau kulura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe haba yara Allah nana yan yara manyan gobe yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau
to haka ne a shirinmu na hantsi zamu ci gaba da kawo muku fashin baki akan wannan ranar ta bautar da yara ta majalisar dinkin duniya to biyo bayan taron hafsan hafsoshin kasashen gabar tafkin chadi da shugabannin kasashen su shin aina aka kwana ga rahoton Nasiru Adamu Alkaya
Garaji daga bakin mu karaban shugaba Buhari kan yadda ya dauki wannan yaki da muhimmanci na tambaye sanata Hadi Sirika shin aina aka kwana ne bayan wannan taron
a yau din nan ma zai tafi Afirka ta Kudu don ya je taro da shugabannin kasashen Afirka a wurin ma abin da zai kashi babban muhimmin abin shine na tsaro idan aka samu wato zaka iya bacci da idanunka biyu a kulle ka tashi ka tafi neman abincinka ka nema da rana ka dawo gidanka ka kwanta da dare kai bacci to alhamdulillah an samu an kama hanyar ci gaban kasa ina so in tabbata maka cikin ikon Allah daga nan zuwa cikin ko kwana 100 ne ba na so in ce wai kwana 100 ko kwana 80 ko wani abu amma cikin gaugawa mutane za su fara ganin cewa an kawo ƙarshen wannan rashin tsaro a wannan ƙasa kuma bi iznillahi alazim daga wannan lokaci kuma cikin dan lokaci kadan karka mance an yi committee na karbar gwamnati daga wacce gwamnati tafi shi wannan committee daga cikin abubuwan da aka sa su yi su ba shugaban ƙasa shawara ta inda alƙibla da fuskar gwamnati ta nufa wanda zai daidai da manifesto wato manufofin jam'iyya wanda mun riga mun kaiwa jama'a su a sun gani jama'an Najeriya akan shi ne kuma suka zabe mu in Allah ya yarda ma aka ba da rahoto an gama aiki aka mika mashi zai amfani da wannan abin domin a samu alƙibla kuma cikin gaggawa za ka ga an samu ci gaba in Allah ya yarda zaka dawo nan in Allah ya yarda kana murna cewa lalle an samu gwamnati wacce take kula da al'umma
can baya dai rashin aiki na bai ɗaya na kasashen tafkin chadin kan bawa yan bindiga damar fakewa garuruwan kan iyaka da hakan ya kai ga duk kasashen ma in ka ɗebe jamhuriyar Benin na fama da zulumin Boko Haram Nasura da Malika Amirar Amurka daga Abuja Najeriya
a wajen zabe ku kan hada kai ku fitar da zanun ku in kun so amma magadar salo samsam ba kwa hada kan ku ko mun so in dai
kalle akwai sakin rigimar mu da ta fita ta so ni ba za mu bari ku dura kasar mu a inda ba za ta dawo ba
to madalla lalle bada zaman lafiya yanzu kuma ga Jumai Ali da shirin mu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu
asan da ce aka ce duniya ana ta wala ce ana rawa fushi na ta kai sai je lafiya uwar jiki babu mai hoje dake
Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya
alhamdulillah ina lafiya hajiya
to likita za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen tukur baba gusau
to
hukumar wutar lantarki ta ƙasa tun tana nefa to ina fatan har yanzu malamin yana wajen ko kuma likafa ta dan wasiƙar ta dade amma tambayar da tayi yana da muhimmanci kuma ina fatan zai taimaka mu mutane yace yana son da Allah ka mishi bayanin irin kayayyakin abincin da yake taimakawa yaran da suke cikin ciki a takaice dai kayayyakin abinci da ya kamata mata masu juna biyu su rika ci waɗanda kuma suke da saukin samun wato saukin samuwa a kasashen mu na Afrika tambayar malamin kenan
to ya abinda ko ina a duniya inda ban san mu auraron mu ya kamata su rinka cin abinci da ke gina jiki protein kenan da kuma waɗanda suke da na'urori din na abacha da waɗannan duk za a harhaɗa to kamar irin su alayyaho su gyaɗa duk dai sun madara da ake sha duk waɗannan rinka shan su duk abubuwan da ke jika jikin gina jikin na adam ya kamata a rinka sha to kuma waɗansu mata wani lokaci in dai ba su samu waɗannan abubuwan kin san akan kai su wurin awo to a wurin awo ɗin nan kamar a nan ƙasashen da wani lokaci suna neman irin rukunoni ɗin nan da wato akan ba su waɗannan irin ƙwayoyin magani musamman da suke da waɗannan rukunoni su ƙara musu abin a jiki
wato makofin kayayyakin abincin kenan
abincin kuma a ƙara masu wannan domin in mace mai juna biyu abubuwan da ke so yakan ƙaru ƙwarai domin ɗan da ke cikin hajiya
to ashe dai awon nan yana da muhimmanci abubuwa
awon nan na da muhimmanci ƙwarai da gaske domin a nan ne likitoci za su duba akwai abin da ya kamata a yi za a yi rinka yi lokacin da za a rinka lura yadda ɗan ke ko yana girma yadda ya kamata za a duba a gani to kamar nan kasashe su ake ba su ɗan zuwa makan rukuna ne kamar irin su waɗannan kamar su folic acid iron da ake kira duk aka ƙara musu domin su samu wanda ya kamata wanda zai taimaki ɗan
to likita misali kuma a ce idan mace mai juna biyu ba ta samu kayayyakin gina abincin da ya kamata ba musamman ma ga irin matan nan da ba su zuwa awo akwai yiwuwar za a haifi yaro ko kuma jariri da nan kasa
to waɗansu akwai kamar irin su folic acid in ba su da shi yadda ya kamata aka haifi yaron da na kasa ƙwarai da gaske
rashin folic acid din wani irin nan kasa ake haifon yaro da shi
wani akwai wani kamar wurin kwakwalwar su da organ da ke cikin ƙashin bayan su duwan lokaci yakan caccanza to wannan za a ga sa waɗansu an haife su da na kasa ƙwarai da gaske
to
kuma waɗansu abin aka haife su wanda ba su da nauyi da yadda ya kamata to da haka dole waɗansu sai an rike su a asibiti su ƙara girma kafin a sake su zuwa gida
wato sai a haife su kamar bakwai ne kenan to
duk waɗannan rashin awo yakan sa wani to amma ana awo akan sa abin da ke faruwa sai a ta taimakon ita mace mai juna biyu da ana taimakon ta ƙwarai shi yasa yana da muhimmanci ƙwarai a rinka zuwa wurin awo din na hajiya
to dama ku masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira ina fatan wannan bayani da kai ya zai amfani mutanen mu musamman ma mata masu juna biyu musamman waɗanda suke da yankunan da ba asibiti a kusa don su yi kokari su samu suna zuwa asibiti ɗan ana musu awo
wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske hajiya
to likita shi kuma Aliyu Alƙali Usman daga can inkiya Alƙali Usman Umar FRCN wato gidan rediyon Najeriya da ke Kaduna Najeriya yana so ka mishi bayanin abin da ke kawo amosanin kai
abinda ke kawo a musulun kai wanda turai muke kira shi dandruff kenan. To abinda ke kawo shi ne wani lokaci a cikin kan ɗan adam, wani lokaci in ya so mu bushe da waɗansu kuma waɗansu waɗansu suke da shi suna da wani irin kamar wanda ake kira kamar fungus, amma yawanci rashin bushewa kuma rashin abin da ke damshi da ke taimakon kan shi ke sa, shi ya sa wani lokaci akan ba waɗansu wata irin sabulu na wanda ake mai ruwa-ruwa ɗin nan wanda ake kira shampoo da kan taimaka, amma wani lokaci tsanani akwai waɗansu na da shi, akwai waɗansu kamar suna da kamar wannan abin da ake kira fungus a kan kan. Kamar makankero ke na wani lokaci kamar sa. To wani lokaci ya kai wannan ana ba mutane magani wanda za a sha kuma a sa wannan shi ruwar waɗin da ake wanke kai da shi. To amma mutum na waɗannan dukkan taimaka ƙwarai da gaske hajiya.
To yakan warke kwata-kwata ne?
In aka sa aka ba mutum abin da na warkar da shi ƙwarai da gaske. Kuma akwai wani lokaci akan ba waɗansu mutane waɗin abu zai kamar mai haka wanda za su rinka shawa a kai din shi ma kan taimaka ƙwarai da gaske.
Wato bayan sun wanke da sabulun wanke gashi din sai kuma su shafa man kenan.
Wani irin mai musamman.
Ƙazanta bai sawa ko?
To ƙazanta dai bai taimaka hajiya, amma ƙazanta kadai bai kawo shi, amma dai mutum na ƙazanta to yakan ƙara tsananin hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To ina fatan Malam Yahaya Abubakar daga can Malumfashi Najeriya na kusa, domin ka san yanzu nan ka ansa tambayar tukur babu guso akan kayayyakin abincin gina jiki da ya kamata mace mai juna biyu ta riƙa ci. To shi ma Malam Yahaya Abubakar tambaya yi akan abin da kayayyakin abin gina jiki da mace ya kamata mai juna biyu ta riƙa ci. To tunda yanzu aka ansa wannan tambayar ina fatan yana kusa don ya ji amsar da ka bayar ko ba haka ba likita. To sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Umaru a can jihar Yobe. To ina ganin suna da matsala ne, wai me ke kawo zufa, musamman zufa dai ko a ce lokacin damina ko kuma lokacin hunturu mutum ba gaira ba dalili ya riƙa zufa.
To ai kin san yawanci abin da ke sa zufa, kin san jikin ɗan adam yana zafin sa yakan ɗaya wuri ɗaya ne, kamar zafin jikin ɗan adam bai canza.
Wato yanayin jikin mutum bai canja yake nan kwata-kwata?
Kowane lokaci bai canza, yanzu da shi da ake kira body temperature da turanci bai canza. To wani lokaci in kana motsa jiki ko kuma in kana wani wuri inda zafin ya yi yawa kowane lokaci ne dole ka yi zufa, domin zufan nan shi ke sa shi zafin jikin daga cikin jikinka ya ragu ƙwarai ya dawo inda yake ya kamata.
Wato idan yanayin da ya kamata yana taimakawa kenan.
Yana taimakawa kamar shi ne ke can ke gyara yadda abubuwa suke, duk zufa nan da ka yi to in ya so bushewa to zafin yana fita jikinka kenan, yadda masu ilimin kiyaye suka bayyana kenan.
To zufa fiye da kima fa?
To wani akwai wasu mutane kawai kowane lokaci in dai kada kowane lokaci ko ban sanyi ko baka wani abu na kowane lokaci kana zufa, to ya kamata ka je a duba. Don bai kamata kowane lokaci ba, amma akwai wasu mutane da jikin nasu yake kowane lokaci na kamar zafi suke ji kowane lokaci dole kai jikin kai ta zufa din, amma in dai mutum na zufa kowane lokaci ba tsayawa to ya kamata ya je likita duba wani abu na faruwa kenan.
Dan ni na taba ganin wata mace wadda take zufa likita kamar an watsa mata ruwa, wannan na gani ne kirikiri abin tausayi.
Akwai wani su za a ga to kamar na mata. To in kin san akwai wani abin da Turawa suke kira menopause.
To
shi wannan lokacin ba su ganin al'ada sosai kuma sun so manyanta, to yanda shi ƙwayar halitta da ake kira hormone yana canzawa a jikinsu, to shi wannan yakan sa mace dinka jin zafi kowane lokacin ta zufa.
Likita wannan macen fa ba dinde yanda kalanda na mata ba da kai wani shekarun da za ta yi menopause ba, yanda na ce maka kamar fa an watsa mata ruwa ne haka jikinta ke ruwan ke zubatar ta, ni na ganta kirikiri wallahi har mata ban tausayi.
To inda wannan na faruwa dole a ji a yi bincike a tabbatar da me ke faruwa.
Akwai matsala kenan.
Akwai matsala ne, bai kamata mutum ya ta zufa kowane lokaci. Su akwai abubuwan da ke cikin jikin ɗan da ke gyara yadda zafin ya fito, wani lokacin abin ya ɗan kuskure ko ya kauce to wani lokacin na kawo wani abu dole a ji.
Wato idan ya samu ɗan lahani sai an duba
ko? Idan ya samu lahani a cikin jikin ɗan adam to wannan yana iya faruwa, amma bai cika faruwa da yawa ba, amma yakan faru ma waɗansu. To in wannan ya faru to dole mutum a je a duba, domin akwai wasu wurare a wurin kwakwalwar ɗan adam wanda suke caccanza abubuwa ɗin nan, to dole a je a gwada su sosai.
In kuma aka je din aka ci sa za a ba za a iya magance
ku. Aka ci sa ana iya za a taimaka kware da gaske.
To to Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita wannan wasiƙa ta fito ne daga kasar Kamaru.
To
amma ba suna. Sai dai kawai wai Birkiteri ya wande Kamaru. To ne ko Birkiteri unguwa ce ban sani ba. Ya ce wai yana so idan Allah ka mishi bayani me ke cikin jikin dan Adam ne. Wai me yasa ne idan mutum ya shaki warin wani abu sai kuma idan iska ta fito mishi wato idan yayi tusa wai sai yayi tusa kuma da warin wannan abu. Haka na faruwa likita?
Ah, wannan ba haka bai faru haji. Abinda tusa, abinda ke sa mutum ya tusa, abinda ka ci ne dake cikin cikin ka ya fita hanji, shi ke fito ya sa iska ya fito kaman tusa. To ya danganta abinda ka ci. Abinda ka ci yawanci shi ke sa in ka sha a yawanci da wuya ya fito ta tusa din, amma zai iya faru amma ba da yawa ba haji. A yawanci abinda muka ci ne ko kuma muka sha shi ke kawo wannan.
To in haka kaman yanda yace in hakan ta faru ka ce yana faruwa amma ba kasafe ba, in hakan ta faru matsala ce?
Eh, in dai mutum yana faruwa haka ya kamata ya je a tabbatar kowane irin iska ko wurin da yake aikin ko inda yake. Ya kamata a tabbato da irin iska ne ke wurin abinda mutane ke shaka ke shiga cikin cikin da ke sa su rinka irin wannan wari tusa mai wari din. Dole a yi bincike domin wannan bai kamata ya faru haka ba.
To Allah ya sauke, Allah sa kuma a dace.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa amadadin?
Da salama.
Dan mai Alice daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya.
To kafin mu rufe ga takardun labarai.
Babban hafsan hafsoshin Amurka Janar Martin Dempsey ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka tana nazarin bude ƙarin sansanonin horaswa da bada shawarwari ga sojojin Iraki a sassan ƙasar Iraki daban-daban a daidai lokacin take shirin bude sabon irin wannan sansani a lardin Anbar inda za ta girke sojojin Amurka 450. Asusun bada lamuni na duniya wato IMF ya bada rahoton cewa ba a samu wani ci gaba a shawarwari da ake tsakanin ƙasar Girka da masu bata bashi a ƙasashen Turai ba. Ita kuma jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta yi kira ga jama'ar Ukraine su sauya salon neman ganin an yi sauye-sauye da baki su kasance masu aiki wajen ganin an kawo wannan canji. Wani alkali a jihar Ohio da ke tsakiya maso yammacin Amurka jiya Alhamis yanke hukunci cewa akwai shaidar da za ta sa a tuhumi wasu 'yan sanda biyu farar fata dangane da harbe wani yaro baƙar fata ɗan shekaru 12 da haihuwa a watan Nuwamba. Yanzu ya rage ga gungun mutane nan masu taya alkali yanke hukunci da ake kira grand jury da Turanci su yanke shawara ko za a tuhumi 'yan sandan. Ana iya tuhumar ɗan sanda Timothy Loman wadda ya harba bindigar da laifin kisan kai da kuma rashin gudanar da aikinsa kamar yadda doka ta tanadar. Abokin aikinsa ko kuma ce duk 'yan sandan biyu sun je ne amsa ƙarar da wani ya kira ta layin waya ta kwana wato ko ta kwana cewa an ga wani yana wasa da bindiga a wani wurin wasanni. Hotunan bidiyo a dandalin wasannin sun nuna yaron Tamir Rice yana zaro wani abu shigen bindiga daga wandonsa kamin ɗan sanda Loman ya harbe shi a cikinsa.
To a gaishe ka jama'a, ƙarshen shirin namu kenan, amma kafin mu yi muku sallama muna taya Abdullahi Ayawa mayaki murnar ɗaurin auren ɗansa Isa Abdullahi Ayawa da amaryarsa Safina Yahaya Karma da za a yi gobe a gidan Malam Yahaya Karma unguwar Nasidi a cikin garin Kwantagora da karfe 2:30. Allah ya bada zaman lafiya. To a madadin waɗanda kuka je murorinsu musamman sahaba Imam Aliyu da Chubahiro Dodone wanda ya shirya mana sauri da injina namu Jimmy Cook, ne Salo Garba ke maku fatan alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.